أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Alhamis wanda yau 4 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 3 miladiya 2024. Muna cikin suratul qital ko suratul muhammadin sallallahu alaihi wasallama, sura ta 47 a cikin jerin surorin alqur'ani daga bakara. Wani ayoyi guda 3 an karanta su a jiya lokaci yayi mana halinsa. Allah subhanahu wataala yace alladhina kafaru wasaddu an sabilillah, wanda suka kafirta kuma suka kange wasu daga barin tafarkin Allah. Adalla amalahum, Allah ya bata ayyukansu. Walladhina amanu wa amilus salihati, wanda kuma suka yi imani suka yi ayyuka nagari. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, suka yi imani da abin da aka saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alhaq min rabbihim, kuma shi abin da aka saukar din nan gaskiya ce daga ubangijinsu. To wanda suka yi wannan aiki, kaffara anhum sayyi'atihim, an kankare musu miyagun ayyukansu. Wa aslaha balahum, kuma Allah ya gyara musu tunaninsu da ayyukansu da zukatansu. Dhalika, wannan ya faru ne bi'anna alladhina kafaru taba'u al-batil, saboda kafirai sun bi barna. Wa anna alladhina amanu, su kuma wanda suka yi imani, ittaba'ul haqqa min rabbihim, sun bi gaskiya daga ubangijinsu. Kadhalika, kaman yanda kaga wannan ya faru, to kaman haka ne, yadribu Allahu lin-nasi amthalahum, Allah yake buga wa mutane misalansu. Kaman yanda muka yi bayani cewa wannan aya ko wannan sura an bude ta da ismul mawsul, aka ce alladhina kafaru wasaddu an sabilillah, wanda ya zama sun kafirta kuma sun kange wasunsu daga barin tafarkin Allah. Mun yi bayani cewa a nan wasaddu zai iya ɗaukan fuska biyu, ko dai saddu an fusahun, ma'ana sun hana kawunansu an sabilillahi daga shiga tafarkin Allah. Su sun ki yadda su musulunta su shiga addinin musulunci, ko kuma a bayan sun yi kafircin, to kuma saddu ghairahum, sun hana wasunsu daga shiga addinin musulunci. Duka wa'annan ma'anonin guda biyu sun tabbata ga mushrikan Quraisha wanda ake saukar da wahayi a lokacin su. Na farko, su ba su shiga addinin musulunci ba. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an, sun kasance su suna hana wasu su shiga musulunci, kuma su suna nisantar musulunci, ba su shigar sa. Kun shaji cewa asira mushrikan Qurayshawa har mutane suke ajewa a wajen gari, idan ba ko zai shigo Makka sai su ce to abinda muke baka shawara a hir dinka da marayin gidan Abdul Muttalib, matashi ne mai zakin harshe, mai iya magana, mai dabara, duk yadda zaka yi inda zaka ji shi sai ya cusa maka ra'ayinsa. Har ta kai suna ba baki auduga cewa su toshe kunnuwansu, saboda idan har za su bari su ji wasu kalmomi daga bakin Manzo Alaihi Salam za su iya musulunta. Akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda ba zan iya tuna sunansa a halin yanzu ba, wanda suka ba shi auduga ya toshe kunnuwansa, ya karbi wannan shawara ta su a farkon lamari, ya shigo Makka ya samu Manzo Alaihi Salam. Sahabbai sun kewaye shi yana karanta musu Alkur'ani, yana isan musu da saƙon Allah. Ya tsaya yana kallon bakin Manzo Alaihi Salam amma bai san me yake faɗa ba. To yayi maka su shawara cewa bai kamata ya ba wani aron hankalinsa ba, tunda shi mutum ne mai hankali, mai basira, ya kamata ya ji da kunnensa kada a faɗa masa kazzan kurege. Ya cire wannan auduga, ya saurari ayoyin Allah, ya saurari hadithan Manzo Alaihi Salam, nan take kalmar shahada. To kaga daga cikin wannan ayyuka nasu akwai kange mutane su hana su shigo addinin musulunci. Malaman tafsiri suka ce daga cikin hana mutane shiga addini akwai fitar da Manzo Alaihi Salam shi da sahabbansa daga Makka. Kaga fitar da su, kore su ne daga inda suke yada addini, kuma hana wanda suke cikin Makka ne su shiga musulunci, tunda an fitar da Manzo Alaihi Salatu Wassalam daga Makka. Sannan daga cikin as-saddu an sabilillah akwai abin da ya faru a Hudaybiya, suka hana Manzo Alaihi Salam ya shigo Makka shi da sahabbansa domin su yi aiki na umara, su kuma ainihin isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala. Daga cikin as-saddu an sabilillah akwai abincin da suka ciyar mai yawa a yakin Badar, suka gayyato mutane suka ba su abinci domin a yaƙi Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Malamai sun zana ayyuka da yawa, suka ce duk wannan su shiga cikin as-saddu an sabilillah. To Allah yake cewa wanda suka kafirta suka yi wannan mummunan aiki, adalla a'malahum, Allah subhanahu wataala ya lalata ayyukansu. Me ake nufi da lalata ayyuka? Malamai sun yi fassara biyu zuwa uku. Fassara ta farko suka ce ana nufin ayyukan da suka yi na jin ƙai da tagomashi, na kyautata wa maƙota, da sada zumunci, da taimakon fakirai da miskinai da raunana, da duk wani abin da suka yi na taimakon bayin Allah, to Allah ya rushe wannan, ba su da lada a kai. Inda sun musulunta to za su iya samun ladan wannan ayyuka, kamar yadda muka yi bayani a jiya. Ma'ana ta biyu abinda ake nufi adalla amalan, al-Imam Ad-Dhahhak yace abinda ake nufi abinda suka shirya na ainihin kitififi da gadar zare da cutarwa ga Manzo Alaihi Salam, to Allah ya bata wannan, yayi daidai da fadin Allah subhanahu wata'ala, wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira. Mushrikan Qurayshawa da ƴan kawancansu sun shirye shiri mai ƙarfi, wanda suna ga daga wannan karo to sun gama da musulunci, sun gama da annabin musulunci da dukkan mabiyansa gabaki ɗaya. To Allah subhanahu wata'ala mai bai aiko masu mala'iku ko aljanu ba, Allah sai ya aiko iska mai ƙarfi ta yi kace-kace da su, ta ɓata dukkan kayan abincinsu, ta cika idanuwansu da ƙasa, duk aka ɓata abinda suka yi na guzuri, ya zama sun tashi su da kansu, sun gudu sun bar ladansu sun koma ainihin Makka. To wasu malamai suka ce shi ne abinda ake nufi da adalla amalahum, kaidinsu da mugunyar dabararsu da suka yi ta cutar da manzo alaihi salam to Allah ya lalata wannan malamai suka ce abu na uku zamu ce wannan ma'anonin biyu sun shiga da dukkan wani abu wanda yake mai suna aiki da suka yi ko dai wanda suke ganin na alheri ne ko kuma wanda suka yi domin ya zama sun kare addinin musulunci to kuma dai me yasa Allah ya ce adalla amalahum Allah ya bata ayyukansu wallazina amanu wa amilus salihati wanda ya zama sun yi imani kuma sun yi ayyuka na kwarai imani shine matakin farko duk abin da za a yi nabin Allah idan ba a gina shi akan imani ba to wannan Allah ba zai karba ba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la ya'tuna as-salata illa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun fala tujibka amwaluhum wa la auladuhum hazwa qarshan aya saboda kenan rashin imani zai sa duk abin da mutum zai yi nabin Allah to wannan abin ya zama gini akan tubalin toka ya zama shuka dusa duk wanda ya shuka dusa babu abin da zai samu kenan ashe dole ne mutum kafin komai ya samar da imani da rukunan nan nasu guda shida wanda ake ta maimaitawa al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi ko da biyar dinnan sun kankama idan shida bai zauna ba to su ma wayancan ba su da amfani Abdullahi dan Umar an same shi ake faɗa masa akwai wayansu mutane wanda sun yi imani da rukunnan imani guda biyar amma ba su yi imani da alqadari khairihi wa sharrihi ba Ibn Umar yake cewa da zan same su da na yake su saboda wancan biyar din da suka yi imani da su in sun jefar da wannan ta wancan ba za su yi masa ainihin amfani ba to kenan ya kai dan uwa daga cikin ingantar imaninka ya zama ka yi imani da abin da Allah ya kaddara maka kyakkyawa wanda ranka yake so ko kuma akasin abin da kake so ba imani bane na kwarai idan musiba ta faru ka dora ta akan suwa ne suwa ne suwa ne saboda kaza ya faru shi yasa kaza ya faru saboda mun bata da wani shi yasa yayi man wani abu kaza ya faru wannan ya zabge maka al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi dole ka yadda cewa dan musiba na illa ma kataba Allahu lana huwa maulana duk abin da ya faru gare ka na alkhairi daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da zai shafe ka na ni'ima ko da wani ya zama tsani to ka yadda cewa Allah shine hakikanin mai bayarwa ko da ba wannan din Allah zai samar da wannan abu ita kuma musiba da Allah ya jarrabe ka ko da ba kaza da kaza da kake hasashe to dama Allah ya rubuta wannan abin sai ya faru to shine amanu wa amilus salihati kuma suke ayyuka wanda suke na kwarai ya kai dan uwa muna ta maimaitawa aiki bai zama na kwarai da sunan addini sai ya dace da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma sai kai wannan abun dan Allah saboda Allah kai ba yabo kake nema ba ba wani abubuwa na jinjina kake bukata ba ba dan ka burge ba sai dan neman ladan Allah subhanahu wataala sannan wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma sannan suka yi imani da abin da aka saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama shine at-tajrid ko kuma zikr khas ba'd al-am can da aka ce wallazina amanu to imani da alqur'ani ya riga ya shigo can da mun fada rukunin imani nawa ne guda shida akwai al-imanu bil kutub wanda alqur'ani shine ma jagaban dukkan littafin da Allah ya saukar to amma kuma anan sai akai azabi aka ce wa amanu bima nuzila da abin kuma suka yi imani da abin da aka sassaukar malamai suka ce to abin da yasa akai adabin imani da alqur'ani shi kadai domin imani da alqur'ani shine jigon imani dukkan abubuwan da aka ambata duk wanda bai yarda da alqur'ani ba to ba zai imani da Allah ba zai imani da mala'iku ba ba zai imani da tafai ba, ba zai imani da ranar lahira ba, kuma ba zai imani da kaddara alkhairin ta ko sharrin ta ba. Saboda haka kenan ya kai dan uwa musulmi, daga cikin imani da alkur'ani mun faɗe waɗansu ɓangarori, ka auna kanka ka jiya kake. Na farko ka yi imani alkur'ani littafin Allah ne saukakke daga Allah, zancen Allah ne, sifa ce ta Allah, ba bawan Allah ba ne. Shi yasa ya halatta ka rantse da alkur'ani domin sifa ce ta Allah. Yadda za ka rantse da zatin Allah, haka ya halatta ka rantse da alkur'ani. Amma baya halatta ka rantse da mala'ika ko annabi ko wani bawa na kware, domin duk wa'annan bayin Allah ne. Ba a rantsuwa da bayin Allah, ba a rantsuwa da halittar Allah, sai dai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. To sannan ka yi ƙoƙari ka koyi yadda ake karanta littafin Allah. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, mun saukar da alqur'ani ko kuma mun saukar da shi a matsayin abun karantawa da larabci. Alqur'ani ba da Hausa aka saukar da shi ba. Ya kai dan uwa musulmi, karatun da kake yi ba mai kyau ba a da, yanzu kai kokari ka gyara. Cewa wala ralina ba Fatiha ba ce, wannan Fatiha ce, Fatiha ce ba Fatiha ba. Yawa dole zamo baɗin ba radun ba faralin farala, wannan ba Qur'ani ba ne, ba Qur'ani ba ne, wannan wani abu ne daban. Dan in ka ce ma Balarabi fasara maka faralin farala, wallahi ba Balarabin da zai fasara maka wannan. Min farali Balarabi ba zai iya fassara shi ba, saboda ba larabci ba ne ba. Saboda ka yi ƙoƙari ka koyi yadda ake furta littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ka yi ƙoƙari ka san ma'anonin aƙalla abin da kake karantawa a sallah. Idan ba ka san me kake karantawa ba, to kai ma za ka ji sallah ta gundare ka, za ka ji sallah ta yi tsawo, an daɗe ba a gama ba, saboda ɗin kake. Kai ba ka haddace wurin ba, kai ba ka san ma'anar wurin ba, to kawai sai ka ji dandanan ka gaji da tsayuwa. To amma aƙalla in kana hararo ma'anar abin da ake karantawa, za ka ji kana ɗebe kewa da karatun sallah da ake yi. To yi ƙoƙari koda tarjama da ake yi, irin tarjamomi na Hausa na Alƙur'ani, salloli da kake, to surorin da kake karantawa, ka san me kake furtawa. Sannan yi ƙoƙari gaba ta gaba ka ɗabbaga abin da ka sani na Alƙur'ani. Sannan kuma ka kira wani ka zuwa gare shi gwargwadon iyawarka. Wannan duka yana daga cikin rukunai na imani da Alƙur'ani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Allah sai ya ce wa huwal haqqu, kuma shi Alƙur'anin nan gaskiya ne, tabbas ne min rabbihim. Wato wannan jimla ce mu'taraka. Misali inda za ka ce wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin kaffara anhum sayyi'atihim. To amma sai ka ce wa huwal haqqu, wato jimla ce mu'taraka dan a nuna maka matsayin alqur'ani. Me yasa aka keɓance imani da alqur'ani wa huwal haqqu min rabbihim, domin shi gaskiya ce kuma daga Ubangijinsu. Inda an ce wa huwal haqqu aka ci gaba yayi, amma kuma sai aka ce min rabbihim, dan a nuna alqur'ani ya cika wa'annan sifofi. Na farko alqur'ani gaskiya ce, kuma gaskiya yake furtawa, kuma da gaskiya ya zo. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, kuma sannan ba haka daga wajen gama garin wani bangare yake ba, min rabbihim daga Ubangijinsu alqur'ani yake. Wato wannan ɗan uwa yana nuna mana riko da littafin Allah, wallahi shi ne nagartacciyar rayuwa. Duk wanda ya riƙe alqur'ani zai yi kyakkyawar rayuwa a duniyarsa, kuma ya samu kyakkyawan sakamako a lahirarsa. Wanda duk ya yi sallama da alqur'ani, to ya yi sallama da natsuwa, ya yi sallama da samun kyakkyawar rayuwa. Allah ya kiyashe mu. To wanda suka yi wannan, Allah sai ke cewa kaffara anhum sayyi'atihim, Allah ya kankare musu miyagun ayyukansu, ya kankare musu waɗansu abubuwa na laifukansu. wato kaman wannan ayar wannan gabar a fakaice tana nuna mana kyakkyawan imani da alqur'ani zai kai ka ga Allah ya gafarta maka laifin da baka nemi gafarar Allah ba domin me innal hasanati yudhibu sayiat ayyuka na barai suna awan gaba da ayyuka wanda suke ainihin munana kyakkyawan riko da alqur'ani da imani da alqur'ani zai sa Allah ya yafe maka laifuka da yawa da kai saboda ga kaffar anhum sayiati Allah zai kankare musu wato ainihin ayyukan su wanda suke munana kuma mun sha fada wallahi idan kana san nasuwa ka samu kyakkyawan yanayi wallahi ka sa karatun alqur'ani a gaba zaka ji da Allah zai baka natsuwar zuciya Allah ya baka godiyar ni'ima idan yayi maka ya baka hakuri da dangana idan Allah ya hana ka musibu su faru da yawa akan ka a ji shiru ba za a ji kana kwakwazo ba ba za a ji raki ba ba za a ji ainihin cece kuce ba baka da ko kwabo zaka tashi a ganka fes kamar kai ka fi kowa kuɗi a garin nan amma kai sallama da karatun Qur'ani ina kai ina natsuwa wallahi sai dai ka ji labarin natsuwa komai naka a tarwatse yake a firgice kake baka da natsuwa na shafaɗa muku kissar da ta zama ruwan dare cewa wani matashi ya ga mahaifinsa yana yawan karatun Qur'ani yau da kullum yau ya karatun Qur'ani gobe ya yi jibi ya gati kuma gashi bai haddace ba matashin ne ya ce mahaifina me yasa kake ta wahala karatu ba haddacewa kake ba ya ce babu komai zan faɗa maka dalili ya sake masa wannan tambayar ya sake masa wata ran ya ɗauki kwandon da ake zuba gawayi ya ce masa je ka ɗebo min ruwa a kwandon nan ya ce baba ya za ya ɗebo ruwa a cikin kwando ya ce ai ni na ce ka ɗebo je ka ɗebo ya je ya ci ko kwando da ruwa kafin ya zo ruwa ya zube ya zo ya to ai kaga ni baba na faɗa ma ya ce koma ka ɗebo ya koma ya ɗebo kafin ya zo ya zube ya ce sake komawa ya kai ya kawo ƙarshe ya ce to ai baba na ce maka dai kwando ba zai ɗebo ruwa ba ya ce to na ga musu bai ɗebo ruwa ba amma kalle shi a yanzu da da akwai bambanci ya ce eh gaskiya yanzu kam yawon ku ya yi fes ya ce to ko baka haddace Qur'ani ba in kana karanta shi haka yake ma zuciyarka zai wanke zuciyarka fes baka gillin kowa baka kafar kowa baka hasada kowa in Allah ya baka ka gode in bai baka ba kai hakuri amma wallahi baka karatun Qur'ani zaka mallaki duniyar nan ka tashi ka ji gabar da yamma sun haɗe ka rasa abin da ke ba daɗi kamar kai ta marin kanka kuma me yayi matsalar ka rashin karanta littafin Allah subhanahu wataala Allah ka sa mu dace to saboda haka Allah zai kankare musu miyagun ayyukan su sannan mu aslaha ba lahu kuma Allah ya gyara musu tunanin su ya gyara musu zukatan su ya gyara musu ayyukan su ya gyara musu al'amuran su ya gyara musu dukkan faɗi tashin su duk malamai sun fassara wannan asali albal shine ma ya taraddadu fil qalbi abinda yake kai komo a cikin zuciya abinda yake darsuwa a cikin zuciya shine albal sannan tunani sunan su albal ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me yi tunanin mutane da hankulan su wanda suke aikata kaza da kaza to saboda haka sai malamai suka ce kenan ashe daga cikin tukuici da Allah zai wa mutum na imani da alqur'ani irin iman da ake bukata Allah zai gyara ma zuciyarka da tunaninka ya zama zuciyarka gyararriya ce tunaninka gyararre ne me yasa mutane suke watsi da alheri da yake zo musu saboda tunaninsu ba gyararre ba ne shi mutumin da ya zama tunaninsa gurgun tunani ne zuciyarsa ba gyararriya ba to yanda ka san mutumin da yake zafin zazzabi mutumin da yake zafin zazzabi idan ka ba shi ruwa mai daɗi sai ya ji kamar ɗaci yake sha abinda mutane za su ci su ji daɗi shi idan ya ci sai ya furzar sai ya ji wannan abu ba shi da daɗi me yasa saboda yanayinsa ya canza daga kyawu zuwa muni to kenan ashe daga cikin sakamako da tukunci da Allah zai ba na imani da alqur'ani Allah sai ya saita tunaninka duk abin da yake daidai zaka ganshi a matsayin daidai kuma ka karbe shi hannu biyu duk abin da yake alkhairi ne zaka yadda alkhairi ne kuma ka karbe shi hannu biyu sannan zuciyarka za ta zama alheri kadai take hari duk abin da yake akasin alkhairi sai Allah ya tusa maka kyamarsa da kinsa Allah ka azurta mu da wannan Allah sai ya ce zalika wannan hukunci da wannan aiki da muka yi bayani ya faru bi annal ladina kafaru tabul batila saboda su kafurai sun bi abin da yake mummuna sun bi abin da yake ƙarya ne sun bi abin da yake shirka ne bata ne ma'ana duk abin da ba daidai ba shi suke gani daidai sai su ci gaba da bin sa afa man zayyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasana shin yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikin sa yake ganin sa kyakkyawa zai yi daidai da wanda ba haka ba ba za su taba zama ainihin daidai ba shi yasa hadisi yake cewa huffatil janna bil makarih wa huffatil nar bil shahawat an zagaye aljanna da abubuwa da rai baya so kuma sai aka zagaye wuta da abin da rai yake so to duk wanda yake tafiya a karkace sha'awance sha'awancen duniya kyalekyalen duniya su ne kullun suke burge shi su yake cin damara a kai domin sai ya same su shi kuma mutumin da Allah ya yi masa kyakkyawan tunani me zan yi in samu yardan Allah me zan aikata na zamo akan hanya madaidaiciya kullun shi ne tunaninsa to shi yasa Allah sai yake cewa bi annal ladina kafaru ittaba'ul batila su kafirai sun bi abin da yake ba daidai ba sun bi barauniyar hanya wacce ba ta bullewa wa annal ladina amanu su kuma wanda suke masu imani ittaba'ul haqqa min rabbihim sun bi gaskiyar da ta zo daga ainihin ubangijinsu wato zaka ga wanda Allah ya masa gamdakatar da an faɗa masa daidai wallahi ba zai dinga inda yana wato tunani yana kai koro ba zai da wani abin daidai ne wanda shi kuma ba daidai ba sai an kai ruwa rana in ma zai yadda kafin ya yadda ku duba lokacin da manzo alaihi salamu ya yi mi'raji Allah ya yi isra'i da mi'raji da shi manzo Allah yana makka Allah ya tafi da shi daga makka zuwa baitul maqdis sannan daga nan aka tafi da shi tun daga sama ta daya har sama ta bakwai kuma ma ba zuwa sama ta bakwai din ba ku duba hadithin mi'raji da ya faɗi kai komo tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wataala da manzon Allah yayi manzon Allah ya zo da salloli 50 manzon annabi Musa ya tambaye shi me ubangijin kai baka yace ya bani sallah 50 yace na jarraba mutane na da abin da bai kai wannan ba su iya ba koma ka tambayi ubangijin ka sauki manzon alaihi salam ya koma ya nemi sauki aka rage biyar ya dawo annabi Musa sake tambayar sa me ya faru yace na roki Allah ya rage biyar sura 45 yace mutanen ka ba za su koma ba ka koma ka sake neman sauki kun sha jin hadisin manzon Allah ya kai kawo sai da aka rage sallah 45 ta zama sura 5 kuma manzon Allah ya gana da annabawa ya ma jagoranci ruhin su sallah a baitul maqdis amma duk aka gama wannan manzon Allah ya dawo inda yake kwance bai gama hucewa ba in ana sanyi kana kwance a wurin zai yi dumi dumi in ka tafi bawali ko ba haya kafin ka dawo wajen yayin sanyi manzon Allah ya dawo wurin bai gama hucewa ba da ya faɗa mushrikan Quraysh suka ce to shikenan ta kare inda ana tsammani gaskiya yake to yanzu ta bayyana wai a dare daya ya je baitul maqdis raquma ma fa kwana nawa suke zuwa da dawowa sannan kuma wai ya je sama ta dai har ta bakwai suka ce Abubakar to zo ka ji abin da mutumin ka ya faɗa inda ka ce duk abin da ya faɗa gaskiya ne to yau fa yace me ya faɗa ya ce wai an tafi da shi daga makka zuwa baitul maqdis a dare daya aka tara masa annabawa ya jagoranci su sallah ya je sama ta daya ta biyu har ta bakwai ya yi gane da Allah ya dawo a dare daya me zaka ce ya ce na yadda yace wanda nake gaskatawa akan labarin da yazo daga sama sai abin da ya faru a duniya kuma zan iya zan kasa gaskata shi me yasa Abubakar yayi wannan saboda zuciya ce gyararriya tsabtatacciya mai kakkiya ba karkatacciya ba to shi sun ya zaka ga su musulmi dokokin Allah ba sa musu nauyi ba sa musu wahala in dai kai musulmin kirki ne wallahi zaka ji dokar Allah tayi ma ka karbe ta hannu biyu kuma kaga cewa ta dace da abinda ya kamata hankali ya fahimta amma wanda yake karkatacce sai yayi shiru yace kai yanzu a ce a yadda da kaza yanzu kaza din nan ya dace da hankali yanzu a ce kaza ya zama kaza haka mutum zai ta yi Allah kiyashe mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ke ta to saboda haka ne wato su wanda suke kafirai sun bi barna da bata su kuma wanda suke ainihin masu imani sun bi gaskiya daga ubangijinsu sai ce kadhalika to kamar wannan labari da kaji kamar haka ne yadribu Allahu lin-nasi amsalahum Allah yake buga wa mutane misalansu kila wani mai tambaya ce to anan ya akai aka buga misalai ina misalan da aka buga na mutane al-imam az-zamakhshari a cikin littafin al-kashaf yace ai in muka duba wannan ayoyin sun fassara mana mutane karara ta yaya domin an nuna cewa bin gaskiya da riko da ita hannu biyu sifa ce ta mumini mutumin kirki watsi da gaskiya da bin bata sifa ce ta mugun mutum yanzu an fito da mutane karko ba a fito ba da kaga mutum yana kokarin karbar gaskiya da aiki da ita ya nuna mumini ne mutumin kirki da kaga mutum yana fatali da gaskiya yana watsi da ita yana kyamarta amma alama ce ta ce mugun mutum ne yace sannan kuma alamar a rushe aiki a yi watsi da shi a ki karɓarsa to ta nuna taɓewar mai wannan aikin don Allah ya ce a balla a amalahu kenan wannan shi ya nuna mai taɓewa kafirai sannan alama kuma a ce Allah ya gyara ayyuka ya karɓe su to alama sai ta cin nasara na masu imani haka kenan ashe an buga misalan mutane an fito da su ƙarara yadda mai hankali zai iya ganewa mai tafsiri yake cewa suratul muhammadin madaniya wa tusamma suratul qital an ambace ta kuma suratul qital wa tusamma aw suratul ladina kafaru kuma an ambace ta da suna suratul ladina kafaru hiya 8:39 aya kuma ita wannan sura aya 38 ce ko 39 wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da take koyarwa القتال واتو شيني مسألة تياكي والحث عليه دكما قديتر وأكنسا لهبط كرامة المسلمين دومين كياي درجة مؤمن مسلمي وهرمة الدين دكما الفرماء الديني بسم الله الرحمن الرحيم يتي الذين كفروا وند يزمو كأسن كافرتا وصدوا غيرهم سكا كنجي وننسوا an sabili Allah daga barin tafarkin Allah yace al-iman wal islam suka kange mutane daga barin imani da kuma shiga musulunci adalla shine yace ahbata Allah a'malahum Allah ya rushe ayyukansu ina misali yace kal it'am wato ka it'am at'am ka it'am at'am kaman ciyar da abinci wasilatil arham da kuma sadar da zumunci fala yarawna laha fil akhirati thawaban ba za su ga ladan wannan a lahira ba wai ju zauna biha fi dunya za a saka musu da wannan aikin a duniya shi ma ba dole ba ma'ana yanzu idan kafiri kaman irin su bulgets din nan da za a ga cewa suna gina burtsatse da asibitoci suna ci yadda marayu suna kaza to Allah sai ya ƙara masa fice da suna a duniya an saka mashi Allah sai ya karo masa waɗansu kuɗin an saka masa in dai ba musulunta ya ba kafin ya mutu da shi da irin makamantansa to shi ne mai tafsiri yake cewa sai a saka masa tun a duniya wallazina amanu wanda kuma suka yi imani yace ayil ansar su ne lansarawa mutanen madina wa gairuhum da waninsu wa aminu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai wa amanu suka yi imani bima nuzzila da abinda ya zamo an sassaukar da shi ala muhammadin ga manzo alaihi salam أي القرآن شيني القرآن وهو الحق من ربهم كما شيوانا القرآن قسكياتي لقوبين جنسو كفار أنهم شيني غفار لهم الله يغفر تامسو سيئاتهم قرى قرنسو وأصلح بالهم كما يغفر مسطنانينسو دزكاة تنسو دعيوكنسو أي حالهم الله يغفر مسحالا ينسو فلا يأسونه بزاسو دنغ نسوا سنة نسوا أتكين سابق الله سبحانه وتعالى وانا أثر لين ابن عباس أما باوي أنون إن كاي إيماني كما كاظمو معصومي با كل ابن آدم خطاء إن دي كيدن أدم نسي كاي قسكو لينن دچن to amma dai ba za ka fada a cikin kabira kana ji kana gani da gangan ba amma ɗan kurakurai na ɗan adam wannan ba wanda zai wofitu daga wannan indai ba annabi bane to shine yake cewa zalika ay idlal a'mal wa tubat ayyukan kafirai wa takfiru sayiat da kuma kankare kurakuran masu imani bisababi yace bisababi annal ladina kafaru saboda sababin su kafirai ittaba'ul batil shine sun bi sheidan wa annal ladina amanu su kuma masu imani ittaba'ul haqa sun bi gaskiya shine alqur'ani min rabbihim daga ubangijinsu sai yace kadhalika ay mithlu dhalikal bayan idin wannan bayani da ya gabata to kaman haka ne yadribullahu linnasi amsalahum Allah yake buga wa mutane misalan su shine yubayyinu ahwalahum yadda Allah yake bayyana halayen أي أن الكافر يخبط عمله سوى شي كافري أنا رقجي أي كنسا والمؤمن شيكم مؤمني يغفر له أنا غافر تامسا ولما بيّن تعالى يأين ألا يبيان أن الذين كفروا سوى سو كافري أضلوا أعمالهم واتو أبنى أضلوا أعمالهم سمعت أي كنسو لكنسو وأن اعتبار الإنسان kuma ana la'akari da dan adam ne bil amal da aikin da ya aikata wa man la amala lahu wanda duk bashi da wani aiki fa huwa hamajun to wannan mutun ya zama tarkace idamuhu khairun min wujudihi rasad da shi shi yafi alkhairi sama da samuwarsa a ban kasa kana ta'ala Allah sai ya fada mukhatiban al muslimin yana magana da musulmi sai yace
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد وثاقوا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira ya masu imani yace fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka hadu da wanda suka kafirta fa darbar riqab to ku daki wuyayansu hatta idza adkhantumuhum har yayin da kuka yawaita kisa a cikin su fa shuddul wasa to ku tsananta dauri fa imma mannan ba'du ko dai ku yi musu baiwa su fursunonin ku sake su kyauta wa imma fida'an ko kuma ya zama sun ba da fansa sannan a sake su ku ci gaba da wannan hatta tadu alharbu awzaraha har ya zamo yaki ya ajiye nauye-nauyensa zalik wancananka walau ya sha'ullahu da Allah ya ga dama lan tasara minhum da ya ci nasara a kansu shi kadai ولكن سيدي ليبلوا بعضكم ببعض يا شرع التياكي دن يجرب ساشا وكود ساشا والذين قتلوا في سبيل الله كوكما قاتلوا في سبيل الله وانا اكا كشي سؤتكين تفركين ألا كوسكا ياجدوا من تيمكم الدين ألا سبحانه وتعالى فلن يضل أعمالهم wannan Allah ba zai tozartar da ayyukansu ba sai yahdihim Allah zai dora su a tafarki madaidaici wa yuslihu balahum kuma ya gyara sha'anin su gabaki daya wa yudkhiluhum aljanna kuma Allah zai shigar da su wata aljanna arrafaha lahum wata dama Allah ya riga yayi musu bayaninta to wannan ayoyi da muka karanto suna daga cikin ayoyi wanda suka kasance na farko-farko da aka saukar da su bayan hijira zuwa Madina kuma bayan yakin Badar mun yi bayani cewa ita wannan sura suratul qital sura ce madaniya sura ce wacce aka saukar a Madina Allah subhanahu wata'ala kaman yanda muka faɗa shine ya shar'anta jihadi wa muslimi idan hakan ta kama to shine Allah sai ce fa idza laqitumul ladina kafaru idan kun hadu da wanda suka kafirta ma'ana idan kuna cikin tafiya ka hadu da shi a titi kuna cikin tafiya sai ka hadu da shi sai ka mangare shi a'a ba haka ayat take nufi ba ma'ana fa idza laqitumum fi maidanil harbi idan kun hadu da su a fagen fama ba wai haka kawai kana tafiya yana tafiya shikenan sai ka sai Allah ce fa idza laqitumul ladina kafaru sai ka daga gatari kai kansa ba haka qur'ani yace ba kuma ba haka magabata suka fassara ba ma'ana idan har yaki ya taso kun hadu da su a fagen fama to ga umarnin da Allah yake ba ku fa idza laqitumul ladina kafaru idan kun hadu da kafirai wato aya tana nuna cewa wannan abin da Allah ya shar'anta na yaki dalilin sa shine kafircin su wallil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sadaq ka fada wa kafirai cewa idan suka daina kafirci to duk laifukan da suka yi ma an riga an yafe musu domin a nuna mana illa da sababin fafatawa shine yi wa Allah turjiya da watsi da umarninsa da bujirewa dokokinsa to shi yasa kawai aka ce fa idza laqitumul ladina kafaru ba ce fa idza laqitum quraishan ko idza laqitumul araba ko al ajama duk ba a ambaci wannan ba kawai sai aka ambaci sifa wacce ita ce sababi da illar da ake yakin wanda suka ki musulunci fa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka hadu da kafirai a fagen fama fadarbar riqab nan da aka ce fadarbar riqab wannan masdari ne muakkidun li fi'lihi al-mahdhur taqdirin ayat kenan fa idza laqitumul ladina kafaru fadribuhum darban fadribuhum darban ko fadribu anaqahum darban idan kun hadu da wanda suka kafirta a fagen fama fadribu fadarbar riqab to ku daki wuyayensu na farko wannan gabar tana nuna mana mayaka da suke yaki musamman a wancan lokaci su ne jarumai kuma su ne sadaukai domin yakin gaba da gaba kai da kansakali shi da kansakali to sai jarumai sai sadaukai suke yi yanzu yakin wayo ake a boye daga nesa a harba makami ba jarumta kowa ba zai iya wannan to amma ka fito ya fito sai jarumi na ji da fada wanda duk ba jarumi ba ba zai iya fitowa da kansakali ba don in aka ce ya daki wuyansa to gashi gashi ne idan kana nesa da shi ka harbo makami ka kashe shi kila kai ba baka san ina ka harba ba sai dai a baka labari a ce ai waje kaza ka karba ka harba shi yasa to kace to kaga kai ma kana jin tsoron ashe to cewa fadarbar riqab wannan ya nuna cewa ga ku ga su shi yasa Allah ya fada wa musulmi yace in takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna in kun kasance kuna jin radadi idan sun sare ku ko sun harbe ku ko sun soke ku fa innahum yalamuna su ma suna jin radadin kama talamuna kamar yadda ku ma kuke ji to amma bambanci wata rajula min Allah ma la yarjun ko kuna sa rai a wajen Allah abinda ba sa rai lokacin da aka yakin Badar yakin Uhud in ba kuma ta ba Rumat wanda manzo Allah ya dora su akan wanda dutse yace kada su sauka ko musulmi sun ci nasara ko an ci nasara akan su da so ga an so mutum nasara duk suka sauka abin da ya faru ya faru to lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba shine sarkin Makka yazo yana ce uqulu hubat ma'ana wai gunkin su ya samu daukaka ma'ana mabiya gunki sun ci nasara yake cewa al yawm bi badr ma'ana yau din nan daukar fansa ce ga badar a badar kun karkashe mu to mun dauki fansa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masabai ku fada masa cewa qatlana fil janna wa qatlakum fil nar mu wanda aka kashe a cikin mu yan aljanna ne ko kuma kasassun ku yan wuta ne ashe kaga an san babbanci hadisi ya inganta cewa babu mutumin da zai mutu ya so a dawo da shi duniya sai shahidi a fagen fama idan ya ga irin tagomashin da Allah ya wa shahidai zai ce ya Allah ka sa mun wani rai na dawo ne jihadi ka dauki raina ta wannan hanyar sannan kuma ka sake bani wani ran kai man wani hasso 70 saboda irin tagomashin da ya ga Allah subhanahu wataala yana ba wanda Allah ya kai rayukan su a wannan hali to saboda haka anan shi sai aka ce fa darbar riqab ko da kiyuya yansu kuma anan domin a nuna musu cewa wannan shine hanya mafi kusa ya zama kun kauda su daga doran kasa Allah subhanahu wataala a cikin surah al-anfal yake cewa fadribu fawqa al-anaq wadribu minhum kulla banan fadribu fawqa al-anaqi ko da ki wato ainihin wuya yansu wadribu minhum kulla banan kuma ku sare dukkan yatsun su domin da yatsa ake rike kan sakali da yatsa ake rike takobi da hannu ake rike kibiya to idan aka ce an sare hannu kaga shikenan ya tashi daga aiki Allah ya ce ku yi musu wannan hatta idza adkhantumuhum har sai kun yawaita kisa a cikin su to daga nan fashuddul wasaq sai ku tsananta daure in ba kuma ta bada akai yakin Badar an kama ribatattun yaki mutum 70 daga cikin mushrikan Qurayshawa an kashe mutum 70 manzo alaihi salam mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne ya kalle su cewa mutanen sa ne dangin sa ne amma kuma suka yi masa tawaye sai ya shawarci Abubakar yace Abubakar me kake gani dangane da waɗannan ribatattun yaki da aka kama sai dan Abubakar yace ya ma'aikin Allah yan uwanmu ne dangin mu ne musulunci suka ki to amma ni ina ganin mu karbi fansa mu sake su kila za su ga kyawun abinda muka yi musu musulunta kuma kudin za a taimaki gwamnatin musulunci da shi dan ba kudi a baitul mali musulunci a lokacin manzo da salama ya tambayi Umar Umar ya kake gani sai ma'aikin Allah wannan fajimajiman kafirci ne gumaguman kafirci ne ka hada ni da wani dan uwana na jini ka hada wani da wani zana kowa a bashi dan uwan sa ya fille kansa dan a san cewa dan Allah muke ba wani abu muke so na duniya ba manzo alaihi salam ko ba faɗa maka ba zai karkata ga shawara Abubakar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce to abin da yake gani a daura masa fansa kowa a rubuta masa abinda zai biya na abinda zai fanshi kansa a wannan rana da aka kama kada ku manta a wannan wunin an kama Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzo sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin fursunonin yaki da aka kama a wannan lokaci to manzo alaihi salam yace a dora musu fansa wanda duk ba shi da kuɗi in ya iya karatu da rubutu to sai a wari ƴaƴan sahabbai mutum 10 ya koya musu karatu da rubutu shine matsayin fansarsa da aka zo kan Abbas ibn Abdul Muttalib sai manzo alaihi salam ya ce to shi abinda zai biya ninkin abinda sauran mutane suka biya ina jin ukiya 40-40 aka ce kowa ya biya aka ce shi zai biya 80 tasa sannan ya biya ta Aqil ibn Abdul Muttalib yayin sayyidina Ali wanda shi ma an kama shi a wannan yace ya ma'aikin Allah so kake ka talauta ni me nake da shi yace ka manta da zaka fito ka ce mu ummu fadl matakka ga kudinka nan a koye su idan rai yayi halinsa to sun samu abin da za su ci abinci in kuma ka dawo to kai gaba da amfani da kudinka yace ashhadu annaka rasulullah wallahi na yadda kai manzon Allah ne tunda dai ba ba waya a ce an bugo daga muka fada manzo alaihi salam daga shi sai mata suka yi kuskus to amma yanzu ga manzon Allah ya fada abin da aka yi ya ba da wannan kudi ransa baya so saboda kudi ne masu yawa Allah ya saukar da aya yace ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu law fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ya ma'aikin Allah ka fada wa fursunonin yaki da suke hannunku cewa in Allah ya sa akwai alkhairi a cikin zukatansu to abinda aka karba na wannan fansa Allah zai ba su ninkin baninki kuma ya gafarta musu da aka da yakin Khaibar aka raba ganima maduduwa sai na Abbas yana zaune aka kawo masa kudinsa ga sunan tukus ya cika rigarsa ya cika mayafi ya kasa tashi da su manzo Allah zai wuce yace ya maiki Allah kama mai in tashi manzo Allah ya dariya ya wuce yace na yadda da abinda Allah ya faɗa in ya alami law fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhidha minkum yace Allah ya bani abinda yafi abinda na bayar yanzu ɗaya kadai nake jira wa yaghfiru lakum gafara kadai nake jira to abinda nan Allah subhanahu wata'ala yake faɗa yace ku yawaita kisa a lokacin da manzo Allah ya karbi shawara Abubakar to Allah sai ya saukar da aya ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض bai kamata ga wani annabi yakin farko ya so maka bursunin yaki ba har sai ya jika kasa da jini har sai ya yawaita kisa Allah ce kuna nufin amfanin duniya ne Allah shi kuma lahira yake nufi to sai Allah yake ta in ba dan wani abu da ya gabata ba wanda Allah ya riga ya rubuta to wannan abin da kuka sai wata azaba ta kama ku an nuna mun lokaci za mu takaita a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi muna kuskure ga da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh